ni da kwaleji. Jami'a wurin matasa ni ba zan guje jami'a ba. Ci gaba ne ba gangani ba. Hali me kyau shi zan rike daga hali mara kyau ba zan rike ba. Jami'a wurin matasa mu ba ma guje jami'a ba. Ci gaba ne ba gangani ba. Hali me kyau shi zamu dauka hali mara kyau ba ma rike ba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na ni da kwaleji. Shirin da kan zo muku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye mita 97.3 a zangon FM. Tare da ni Ismail Yusuf Makwarari. Kafin shirin ya kankama, bari mu saurari wannan.
Sayin karatu jami'a wannan nufin su ai ta soyayya a zautu jami'a yawa mazajen har da matan baro
to madalla idan mai sauraro na biye da mu ya kwana da sanin cewa shirin ni da kwaleji shiri ne da hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rahama ta samar da shi domin tattauna bututun da suka shafi makarantun gaba da sakandare jami'a kwalejojin ilimi kwalejojin fasaha da sauransu kuma kamar yadda mai sauraro yake ji a daidai wannan lokaci bayan hutu da aka sance an tafi na bayan sallah shirin ya samu canjin lokaci kamar yadda kuke jin shirin a ranakun Alhamis ta kowane mako to yanzu ka shirin zai dinga zuwa muku ne a kowace ranar Laraba da misalin karfe 6 na yammaci kuma insha Allah a wannan zango ko kuma ince a wannan lokaci kuma a wannan zango da zamu gabatar da shirye-shiryenmu wannan shiri na ni da kwaleji zai mai da hankali ga tattaunawa da shehunan malamai da suke irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare ko kuma in ce professors da turanci manufar dauko wannan shiri da tattaunawa da professors a cikin wannan zango shine nusar da masu sauraro musamman ma waɗanda ke son yin karatu da kwaɗaitar da su da kuma nuna musu irin hanyoyin da waɗannan mutane kan bi wajen yin bincike akan matsalolin da sukan shafi rayuwarmu da al'amuranmu na yau da kullum domin amfanar al'umma shirin ya duba yiwuwar haka ne domin ya zakulo shehunan malamai waɗanda suka kasance sun dade suna bada gudunmawa ga al'ummarmu domin su kasance ababen koyi ga masu shirin yin karatu mai zurfi musamman ma irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare da hakan yasa a wannan mako muka yi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin shehunan malamai da ke jami'ar Bayero a nan Kano kuma shirin zai karɓi bakuncin Farfesa Abdalla Uba Adamu wanda yake sashin nazarin aikin jarida da ke jami'ar Bayero ta Kano ga dai yadda tattaunawarmu za ta kasance da wannan shehun malami Farfesa Abdalla Uba Adamu.
To jama'a assalamu alaikum. Na farko babu masani sai Allah. Saboda haka ala kullu halin duk wani wanda yake irin wannan abin da muke baya kiran kansa masani sai dai manazarci. Sai bai sani ba, inda ya sani da zai zauna a gida. To amma saboda bai sani din ba shi yasa ya fito yaje yana nema dan ya sani. To manazarta ne, a nazari ake yi saboda kokari a fahimci rayuwa yadda take. Wata fahimtar ana yin ta ne saboda a dada daukaka rayuwar jama'a. Misali zaka yi bincike akan wata wani saiwa ko wani sasi ko wani ganye wanda yake wannan ganyen zaka iya fitar da wani magani ko wani nau'in magani wanda zai taimaka wa mutane. Wani binciken ana yin shi ne saboda a ga ya za a taimaka wa al'umma wajen tafiyar da harkar gwamnati ko harkar ilimi ko harkar shugabanci ko wani abu. Wani binciken ana yin shi ne saboda a tabbatar da ya yara suke koyon karatu kuma wani matakai ya kamata a bi saboda a inganta koyon wannan karatun. Misali akwai binciken da ya nuna cewa akwai dangantaka tsakanin mai da hankali a wajen karatu da kuma cin abinci karin kumallo na safe, inda in aka nuna cewa yara wanda ba su samu cikakken abinci mai kyau da safe ba ba sa iya mai da hankali in sun zo karatun. Akwai bincike da ya nuna akwai dangantaka tsakanin darasin da za ka koya yara da kuma lokacin da ya kamata koya musu. Misali bai kamata ku koya yaro darasi mai wahala kamar lissafi ko kimiyya wajejen tsakar rana ba, saboda lokacin sun fara gajiya hankalinsu ya fara tafiya wani wuri ba za su iya karatun ba. Saboda haka in ka zo tsara karatunka na safe sai ka fara da mai wahala, saboda lokacin da suka shigo aji wato idan su abu da yake kwakwallon su abu da take sai ka fara da mai wahala kamar lissafi ko kimiyya to rana na yi jikin su na dada abun nan yana dada ma wato suna dada ma yana dauyi to sai ka dinga fitar musu da wani abu mai sauki kamar harshe kamar labarai kamar tarihi wanda yake bai da bukatar ka zauna ka ta yi lissafe to nazari hanya ce na jawo hankalin al'umma na kuma fada da sanin ilimi da kuma abun da duniyar ilimi take cikin akasari masu nazari ba sa tabbatar da cewa abun da suka yi shine fakat a din nazarin su ba wani nazari da zai ce da kai abun da nayi na riga na yanke hukunci da kani ba za ka kara ba kamar noma ne kake yi a gona ka zo ka dan yi huda ka nan gurin wani yazo shi ma yayi wani yazo yayi haka za a yi ta tai sai ku ko kai kanka in kai nazarin naka akwai lokacin da zaka dawo ka ce baka yi da nazarin ba saboda ilimin kullun ci gaba yake kullun wani abu ake samu sabo ina fitowa to aikin mu shine kullun aje a yi bincike a ga menene me dangantakar wannan da wannan wani ilimin zaka ga ba ana yin shi bane wai dan ko ci gaban al'umma a'a ana yin wani ilimin ne kawai dan dai mutun yana sha'awar ilimin dan a san ilimin yanzu misali ilimin taurari nace ilimin taurari kuma ina magana ne akan misali a ce astronomy ba astrology ba ba ilimin duba ba ilimin taurari a ce rana a ce wata akwai wata duniya yanzu ka zauna kana ta nazari akan duniya cewa yanzu muna da duniya wajen guda 50 ko 60 a waje bayan wannan duniyar tambayar da za a yi maka shi kuma sai me kuma ta gaga wannan zai amfane mu ta gaga wannan zai taimake mu kaga ba za ka fito da hanya kararraka ce ga yadda zai taimake mu ba ga yadda zai amfane mu ba amma abu ne wanda yake ya zauna shi a kundin sani wanda kuma dan adam yana da wannan yaje sani kawai ya san cewa ba shi kadai bane ya san cewa akwai ta duniyar ilimin sai da karuwa ya dada fadada to wannan shine wato babban abin da manazarta suke kwakule-kwakule zakule-zakule ba wai dan gulma ba ko dan munafunci a'a dan dai kawai ana son a san yaya abu yake abu ya kafara shi
waɗannan matakai ya kamata mutum ya bi idan yana buƙatar yayi nazari har ya fito da shi ga al'umma ko kuma wanne hanyoyi ne ake bi domin ayi wannan bincike
to na farko dai shine sanin ma me kake son kai akai misali kana son ka ga menene dangantaka tsakanin yin amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da kuma kaifin basirar yara inda wani zai iya cewa ai yawan kalle-kalle da yawan danna-danna a waya ya sa basirar yara ta dakushe ba sa iya karatu ba sa iya maida hankali saboda hankali suna can danna-danne saboda sai kaga kai kana son kai nazari akan wannan wai shin kamata yayi in sai wa kani na waya ko kamata yayi in sai wa dana waya saboda ai ina jin ana cewa yaran da suka fi maida hankalin su akan danna-danna a wayoyi kamar ba su da kwakwalwa ba su da basira ba sa maida hankali akan abin da ake koya musu saboda haka yaya za a yi in binciko wannan na farko dole ka tabbatar kana da wani abin da ake cewa manhajar bayani manhajar bayani ita ce abin da ake cewa theoretical framework din nan a dai duk wani nau'i na nazari da kake da shi akwai wani wanda ya zauna yayi nazari yayi kokari ya nuna dangantaka tsakanin abu kaza da abu kaza wanda idan aka bi wannan tubalin fahimtar to tabbas za a tabbatar da dangantaka tsakanin abubuwa guda biyu abin da ya jawo wani abu da kuma abin da yake jawo kansa wannan tubalin fahimtar ko kuma theoretical frameworks din da turanci sune kamar wato zaka ce manhaja na nazari wanda suke jagoranci su kai ka ga inda zaka yi nazarin saboda haka na farko a wannan misali da na bayar na cewa yara suna amfani da waya ko suna yawan kalle-kalle ba sa maida hankali a karatu saboda haka hanyoyin sadarwa suna dakushe musu basira manhajar farko da zaka dauka kai bayani akan ta ita ce abin da ake cewa media effects theory dangantakar hanyoyin sadarwa akan jama'a to sai kace yanzu ni a matsayina na manazarci ina son in ga wai shin akwai wani tasiri tsakanin hanyoyin sadarwa da kuma dakilewar kwakwalwar yara hanyoyin sadarwa wannan da suke amfani da shi kamar talabijin da kuma waya da kuma danna-danna da suke yi wai shin yana kara musu basira ko kuma yana dakushe musu basira to kaga kafin ka fara wannan sai ka samu turken bayaninka dan ka tabbatar da yadda zaka bada gudunmawa a wannan turken bayanin saboda da takan yi ka binciko wani abu da turken bayanin bai dauka ba ita theoretical framework din to kaga na farko kenan dole sai ka je ka yi bincike dawa dawa da waye suka yi irin wannan nazarin a ina kuma suka yi shi wani irin kabila ne su suka yi shi. Misali, akwai bambanci tsakanin yadda musulmi zai amfani da wannan hanyoyin sayarwa da kuma yadda Kirista zai amfani da su. Akwai bambanci tsakanin yadda Bahaushe zai amfani da su da kuma misali Ibo zai amfani da su. Akwai bambanci tsakanin yadda dan Afirka zai amfani da su da kuma yaron da yake zaune a New York zai amfani da su. Saboda haka dole sai ka je ka bugi ruwa kamar kana cikin kogi ne, ka wai ka daki ruwa, ka tada kumfa, ka ga dawa dawa ne suka yi bincike anan anan irin naka. Da kuma tunanin cewa ba a yi fa a nan Kano a bangaren ka fa ba wanda yayi, kai ne na farko. To sai ka ga me aka yi a shauran fanni na duniya tukunna. Sannan in ka tattaro duk ka nuna mana ga yadda suke na fanni na duniya, sannan sai ka tattaro yanzu wani a nan Kano fa zan zo in wannan binciken da aka yi a Indonesia misali, ko a Colombia, ko a Australia, ko a London, ni kuma yanzu ina son zo in gwada shi in gani wai shin daidai ne ko ba daidai ba ne. Kaga wannan shine matakin ka na farko. Mataki na biyu shine ka je ka samu abin da ake ce maka sample, wato samplin mutanen da zaka yi magana da su, wai yaran nan da zaka yi magana da su, ko kuma zaka tattauna da su, ko zaka hira da su, ko zaka yi bincike a kansu, wani rukunin yara kake so. Kana son ka dauko yara ne daga makarantun primary, daga makarantun secondary, daga makarantun gaba da secondary, ko ku a'a kana son yaran jama'ar gari, ko kuma kana son wata makaranta zaka dauka ita kadai kawai kai binciken naka akai, ko kuwa zaka dauki wani aji ne a wata makaranta. Duk wannan abubuwan ya danganta gare ka, babu wani wanda zai ga maka kamar mai gaida zaka yi, ya danganta ga manufarka, kuɗin da kake da shi, lokacin da kake da shi, da kuma komai. To idan ka riga ka tabbatar da a ina zaka je kai wannan abun, ka dauka ka ce a wata makaranta zaka yi, kuma a aji guda zaka samu aji guda a wannan makarantar, akan su zaka yi, duk yaran da suke wannan ajin zaka tambaye su waye yake da waya, zai daga masu daga waya su daga hannu, in gaba dan su ne suka daga hannu ka ce to na dauke ku gaba dai, don Allah na san bincike akan ku. Sai ka shirye wani takardar neman bayani wacce ake karanta questionnaire, sai ka musu tambayoyi, wanda kuma tambayoyin nan ya dogara ne akan abin da ka karanta akan yadda wannan hanyoyin sadarwa suke da tasiri akan yara. Haka zaka tsara naka tambayoyin, amma ka ce sa'a zaka ga wani shi ya tsara tambayoyin sai ka dauki nasa, amma sai ka faɗa ka ce wannan tambayoyin ba nawa bane, na wani ne na karbo su, amma naga za su dace da abin da nake son yi. To sai ka ba su, sai su ciccike maka. Idan suka ciccike maka sai ka zauna ka ga me suka ciccike, me suka rubuta. Idan ka ga duk abubuwan da suka rubuta, to sai ka zauna kai jimlar sa. Misali, shin sau a rana ɗaya awa nawa kake yi kana danna danna a wayarka? Sai ka ce da yaro ya zaba yana yin awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya. Misali, akwai ƙasa da awa ɗaya, akwai awa ɗaya, akwai fiye da awa biyu, akwai fiye da awa uku, da dai sauransu. To haka za ka yi ta tattara bayanan. Shin idan ka ɗauki wayarka kana amfani da ita, wani wuri ka fi zuwa a wayarka abin nan a cikin wayarka a hanyoyin sadarwa? Kana yin WhatsApp ne, kana Facebook ne, kana Tugo ne, kana Hi5, kana shiga YouTube, kana shiga Flickr, duk dai irin wannan gurare da ake ganin mutane suna zuwa, kana yawan zuwa wurinsu ne? Sau nawa kake zuwa a sati, sau nawa kake zuwa a rana, sau nawa kake zuwa a wata? To kaga ta haka zaka tattara sai kai jumla. To wannan shine jumlar zai gaya maka sakamakon abin da kai, cewa a ƙarshen binciken da kai ka tura cewa yaran da suke makaranta kaza, dole ka tabbatar da fadaka, ba za ka ce yaran da suke Kano ba, saboda ai ba duk yaran Kano kai amfani da su ba. Yaran da suke makaranta kaza suna amfani da wuri kaza, ko kuma sukan je wuri kaza saboda kaza. To ka je da yadda ake.
To masu sauraro kada dai ku sha'afa, kuna sauraron tattaunawa ne kai tsaye tare da Professor Abdullah Uba Adamu, da kuma muke tattaunawa da shi musamman akan irin yadda manazarta suke nazari iri daban-daban. Professor, idan mun dawo gare ka, ko zaka iya kiyasta mana ko ka kwatanta mana irin nazarce-nazarce da kai a baya, domin masu sauraro mu dauki wani mu kwatanta shi a ga masu sauraro domin amfanin su.
To nazarce-nazarcen da nayi an buga su ne a mujallu da littattafai a wurare da dama. Rubutu dai haka na yi guda 85, kuma yanzu haka ina jiran guda 11 su fito. Sannan a taro, in je taro in gabatar da makala, in je taro in gabatar da makala, na je guda 183. A cikin 183 din nan akalla ba a kasar ba wajen kusan 35 a kasashen waje ne. Ina ce kasashen waje ina nufin America, Ingila, Germany, Morocco, Ethiopia da dai sauransu. To anan ne duk wani bincike da nake zuwa nake ga mutane ga sakamakon abin da nayi, ga kuma irin abubuwan da na binciko, ga irin abubuwan gudunmuwa da nake ganin abin zai yi, ga fahimtar al'umma akan maudu'in da na riga na yi bincike akai.
Menene hikimar fita waje a gabatar da waɗannan makalu kamar idan ka riga kai
gayyata da akai,
kamar fa'idarsa su a gurinsu a da suka gayyace ka?
Su fa'ida a gurinsu sanin yadda rayuwa take, saboda su a waje takameme kasashe kamar na Turawa, kamar a ce Ingila ko Germany ko America, su sanin yadda rayuwar dan adam take yana da muhimmanci a gurinsu, saboda ta haka ne za su sanya dan adam yake. Su sun san kansu kuma suna ci gaba, suna can nazari a kansu, amma ba su san shauran al'umma ba. To sun dogara akan mu da muke zaune a nan manazarta, mu namu binciken akan abin da yake faruwa a cikin al'ummatanmu, sannan sai su kira mu sai su ji yaya rayuwar take, sannan sai a buga duniya gaba ɗaya ta gani, kowa da kowa ya sani.
To a wanda kai a kasashen waje, wacce ce wacce za ka ce ita ce a bar alfahari a gare ka a cikin waɗannan makalu da kai wacce kai a kasar waje wanda kake alfahari da ita?
Akwai wacce wacce na yi a London, wanda kuma daga baya aka buga ta zama littafi. Ita wannan ita ce ta ba da kamar jimlar tarihin hanyoyin sadarwa a Kano da kuma arewacin Najeriya, yadda aka samu kiɗa, yadda aka samu waka, yadda aka samu littafai. To wannan ita gayyata ce ta musamman da aka yi min a wannan makalar a jami'ar London, inda aka ce in je in gabatar da makala akan binciken da na yi akan wanda ake abin da ake cewa nishadin hululu, wato wannan nazari akan yadda aka samu waƙoƙi, yadda aka samu littattafai, yadda aka samu fina-finai a ƙasar Hausa. To wannan gaskiya ita ce za ka iya karanta bakan damya, saboda da na dawo an buga ta a matsayin littafi, zamanto sai littafin ya jumlata kusan duk bincike-binciken da nake a wannan lokacin. To wannan ita ce kamar makala ta farko da na alfahari da ita.
To idan muka dawo a nan a ƙasar mu Najeriya, ko ince a Kano, waɗannan da kace 183 wacce ce bakan damiyarka a wannan ƙasa?
A nan Najeriya akwai wani taro da muka yi a nan Kano a Murtala Muhammad akan tarihin fina-finan Hausa. To bakan damiyata a lokacin na gabatar da ita, na gabatar da makala ne a lokacin akan abin da na kirawo Bollywoodanci. Bollywoodanci yana nufin yadda ake kwaikwayar Bollywood, wato masana'antar fina-finan India. To wannan ita ce ta da na yi ta fito karara, ta ma fito da ni sosai, saboda mutane su yan fim misali na Hausa suna kwaikwayar fina-finan India, suna kwafansu, suna ganin burgewa suke. To ba su san cewa kafin ma a zo kansu, yaran islamiyya, makarantun islamiyya tun a da su ma suna waƙoƙin yabon manzo, amma suna amfani da karin fim ɗin India. Sannan kuma mawaƙanmu na gargajiya takameme kamar su Abdi Yaron Goge, su ma suna yin kiɗan gargajiya amma suna kwaikwayon sauti da kuma rauji na India. To wannan ita ce ta fito da nazarin na cewa ashe wannan indiyancin ya mamaye ƙasar Hausa, ta duk inda ka bulla cewa za ka ga cewa indiyanci ake yi. Ni kaina yanzu na magaji da wannan nazarin, hankalina ya koma kan wani abu, amma a kullun dawo da ni ake yi kai, saboda kullun muna sha'awar mu ga me yasa Bahaushe baya ɗaukaka nasa amma zai ɗauko na India ya ɗaukaka. Wannan akan wannan maudu'in nake ta binciken, ya akai haka aka haifa ragaya. Gashi tun kafin mu haɗu da fina-finan India ta zanta nan muka san su, muna da namu hanyoyin nishaɗantarwa, amma da na India ya zo sai muka fara ture namu, sai muka ɗauki na India, kuma muke ganin hakan ma burgewa ne. Kuma ba mu da wasu indiyoyi a nan gurin da suka cusa mana san abun, hasali ma dai san kallon fina-finan India ba abin da ya haɗa indiyoyi da abun a nan kam, ƙwarori ne mutanen Lebanon, su suka janyo wannan, saboda su suka da sinimomi suke ta nuna fina-finan, kuma su suke sayar da kasa-kasan a lokacin wanda ake kawowa daga Dubai ake nuna a gidan talabijin na nan CTV da na NTA Kano. Saboda haka wannan sai ya zama do abin sha'awa na anan nazari akai me yasa haka take faruwa. To wannan makalar da na gabatar a shekara ta 2003 nake jin a nan Kano ita ce makandami ya tare a nan Kano.
Kwanan nan ka gabatar da makala wadda masu sauraro na san an yi jita-jita akan akwai wani bangare da ta fuskanta wadda za ta amfanar da al'umma musamman akan amfani da wajen kalle-kallen. Ko yaya za ka iya bayyana wa masu sauraro fa'ida da kuma mahimmancin wannan makala da ka gabatar a kwanan nan?
Ita wannan makala lecture ce ta musamman, ana kiranta lecture zama professor, professorial inaugural lecture abinda ake kiranta kenan. Wato wani nauyi ne aka daurawa duk wani professor wanda in ya zama professor to ana zuba ido akan cewa zai zo ya sanar da mutane sakamakon binciken da ya fi yi, kuma mutanen da zai gayawa ba wai ana nufin professor shi yan uwansa kadai ba, har da jama'ar gari. So ake daga professor shi yan uwansa zuwa jama'ar gari su san wai shin me kake yi, haka zama professor. Ta kaga abin da kake yi zai fadakar da ilimi na jama'a ko kuma ya dada fadakar da jama'a akan rayuwarsu. To wannan magana da kai magana ni ba ita ce ta farko a wurina ba, ita ce ta biyu. Saboda professor din nawa guda biyu ne. A shekara ta 1997 na samu professor na farko a horon malaman kimiyya, wato abin da ake cewa science education. La lokacin ina tsangayar horon malamai faculty of education. So bayan na zama professor of science education a shekara 1997 sai na canja alƙiblar bincikena na koma kan hanyoyin sadarwa. Amma shekara kusan dan ce 5 ko 7 ne nema bayan wannan da na zama professor din sai na gabatar da lecture ta musamman akan science education a shekara ta 2004. Abinda yasa aka samu tsawon lokaci daga lokacin da na zama professor zuwa lokacin da na gabatar da makala ta farko, saboda jira akwai wanda suke a gabana sai sun yi tukunna kafin ni in yi. To a shekara ta 2004, shekara 10 da ta wuce kenan, na gabatar da makala ta farko a matsayina na professor a kimiyya, wato nazarin koyar da kimiyya. To amma a lokacin makalar na yi ta ne akan abin da na kirawo ajamantar da ilimi, ta yadda za a yi amfani da ajami wajen koyawa yara da kuma jama'ar da ba su yi boko ba. Saboda ana waganin ajami ya fi boko muhimmanci a wajen mutanenmu. Saboda waɗanda suke yin boko ƙalilan ne, amma waɗanda za su iya ajami sun fi yawa. Saboda haka maimakon ka ce wai mutum sai ya iya boko sannan zai je ya karanta misali tsarin ilimi na Najeriya, tsarin mulki na Najeriya, wato Nigerian Constitution, maimakon ka tsaya ka ce sai ya san bokon da zai je ya fahimci me kake nufi da Nigerian Constitution, to sai ka ɗauki Nigerian Constitution ɗin abokancen naka sai ka jirkida shi ka mai da shi a jami. Tabbas duk wani almajiri, duk wani garji, duk wani alaramma zai iya karantawa. Kaga ba sai an je wata doguwar makaranta ba, saboda makarantar allo da ya yi, makarantar Islamiyya da muke yi hanyoyi ne na koyan wannan ajamin, saboda mun iya harafi, duk wani harafi na larabci mun iya shi. To a wannan ne magana. Bayan kuma na riga na gama wannan makalar sai na maida hankali na akan nazari akan hanyoyin sadarwa. Ina ta tayi har aka zo shekara ta 2012 da Jami'ar Bayero ta ce in ta taro duk rubuce-rubucen da ne a wannan fannin a je a duba shi ayi min jarrabawa. Kamar yadda ake kowane professor zai zama professor sai an tattaro duk rubuce-rubucensa an aikawa waɗansu manyan professorshi su karanta su ce wai shin wannan abun ya yi daidai da abin da ya kamata, ya cancanta ba shi professor. To aka yi haka, aka aika musu, Allah cikin ikonsu, Allah ya taimake ni, aka dawo da sakamako mai kyau na cewa na cancanta in zama professor a hanyar sadarwa. To a shekara ta 2012. To tun daga lokacin shekara ta 2012 nake ta tsatsara abinda zan yi don in yi kwatankwacin waccan lecture da na yi a matsayina na professor na farko. To kaga professor na biyun kenan wannan makalar da aka yi ta ran 9 ga watan Yuli na wannan shekarar ita ce
wato sakamakon zama professor na biyu da nayi. Ita wannan makala ta yi magana ne akan danniya na hanyoyin sadarwa. Wato abinda nake nufi da danniya na hanyoyin sadarwa shine a nazarin da ake yi na tubalin fahimta, wato na abinda ake cewa theoretical framework ko kuma theories of media, babban abinda ake cewa shine hanyoyin sadarwa na kasar Turai sun gangaro sun zo sun same mu a Afirka, sun danne mu, sun hana mu tunani, sun hana mu yin komai. Hatta da tsarin mulki da muke da shi a nan Najeriya ba namu bane, na Turawa ne. Tsarin makaranta da muke da shi ba namu bane, na Turawa ne. Takamaimai mu a nan Najeriya tsarin ilimin mu ma na America ne. Wannan 6334 din nan da ake amfani da shi haka ake yi a America. Da na Ingila muke amfani da shi, muka gaji da na Ingila muka dauko na America muka dora. To ban tsaya na duba duk wannan bangarorin ba, saboda na kalle su a wani wata marar. Amma a wannan marar abinda na kalla shine hanyoyin sadarwa. Danniyar hanyoyin sadarwa ita ce duk abinda Hollywood ta yi, abinda fina-finan America suka yi, to an gizo su ake yi kasashen Africa, sai su zo su danne mu, su hana mu fito da namu, ya zama toto ala kulli halin nasu muke gani kuma nasu muke kwaikwaya. To wannan shine abinda duniya ta dora akai. Sai na ce a ban yarda da haka ba. Bincike na ya nuna mun wani abu daban. Ya nuna mun cewa su kansu kasashen da ake dannewa su ma suna yin danniyar. Danniya ce akan danniya. Na farko kenan. Na biyu, akwai wani dutse a cikin zuciyar mu da ake cewa ana danne mu, wanda yake hana mu mu karbi danniyar gaba ɗayanta. To babban misali da na bayar shine India. India sun fara film 1913 kuma daga Hollywood suka karbo film din, daga America ta fara su ma suka fara. Hasali ma zuwa aka yi aka koya musu yadda ake yi, aka nuna musu. Da suka gani fina-finan su na farko-farko, sai suka fara nuna addinin su da rayuwar su. Film din su na farko-farko na India. Amma kwatsam sai suka canja. Da suka yi wajen shekara kusan 10-15-20 sai suka canja alƙiblar, sai suka fara kwaikwayon fina-finan America. Hatta da kayan da suke sakawa, suka daina saka kayansu na gargajiya, suka dinga sa suit, suka dinga sa skirt, suka dinga kwaikwayon abinda India suke, abinda America suke. To kaga akwai kaga danniya a nan gurin. Da suna yin irin nasu sun koma irin na India, a irin na America. Ana nan suna yin film din su. Kafin ka ce kobo sai fina-finan su suka fasu suka shiga duniya. Sai suka je Turkey, Turkiya. Nan sai suka danne nasu. Su ma Turkawa suna yin fina-finan su. Amma da suka ga na India, sai suka daina yin nasu, sai suka dinga kwaikwayon na India din. Haka ma Masar, Egypt, su ma suka dinga kwaikwayon na India. Haka kuma Ghana. Su Ghana ba ma film suke kwaikwaya ba. Su addinin India ma suka dauka. Gaba ɗaya suna ganin wato tsafi da ake yi a fina-finan India kaman gaskiya ne. Saboda haka sai suka kafa bauta, nau'i na bauta, suna bautawa gumakan India a Ghana, Zanzibar da Senegal, duk waɗannan wurare ne inda yake ana bala'in san India, ana san fina-finan India, kuma an kwaikwayi abin da Indiyawa suke yi. A Senegal akwai wani nau'i na rawa da ake, kamar a ce misali rawar ƙoroso da muke yi a nan. To su rawar ƙoroson tasu ta gargajiyar sai suka canja ta koma irin ta India, kawai saboda suna sha'awar India. To sai muka gangaro Kano. A Kano fina-finai aƙalla ba a ƙasar ba wajen kusan 180 na fina-finan Hausa, duk daga India aka kafa su. Saboda haka fina-finan India sai suka zamanto suna da tasiri a nan ƙasar Hausa. Ta yadda akwai wajen fiye da 180 wanda ke daga India aka kafa su. Kuma su ma 'yan wasan kwaikwayon na Hausan har alfahari suke ma da kwafar India din, saboda suna son su nuna cewa sun iya burgewa ne. Saboda haka labaran da muke da su na da wanda aka san su kamar na su Kasim Yaro, su Dan Hakke, su duk wannan dai da ake yin su a gidan talabijin, sai aka ture su, sai aka dauko a dauki film din India a wanke shi sai ya zama na na na, na Hausa dan a nuna cewa an iya hamburge. To kaga wannan wata danniya ta taso. To imperialism yana nufin danniya na ƙarfi, kuma turawa ne suke yi ga wanda ba turawa ba. To wannan imperialism din, wannan danniya sai ta zama to ba daga sama take ba. In an ce daga sama ana nufin daga America daga Europe, dama su ne wannan imperial powers. Su dama America ba zama imperial power ba, su hanyoyin sadarwa ne nasu wato makamin danniyar. Amma Ingila ta mulki kasashe da yawa, France ma haka, Germany haka, Netherlands haka, Italy haka. To wannan su ne imperialist nations, su ne ake ganin suna yin danniya, kuma sun zo sun yi danniyar. Ingila ta mamaye Nigeria, ta kuma mamaye India. To sai yanzu kuma gashi danniyar da ake cewa America tana yi wa mutane, tana hana su ci gaba su yi film din su nasu na kansu, saboda kawai fina-finansu sun fi inganci, sun fi kyau. Sai mu kuma gashi yanzu India sun zo sun mana namu danniyar. Kaga danniyar ba daga sama bane kenan, saboda Indian su ma a ƙasa suke, duk tare da su muke. To kaga abin da ake nufi da imperialism from below kenan. Wato a takaice, ana zaton wuta a magera sai ga ta a masaka. Kai kana cewa turawa ne suke yin danniya, fina-finan Hollywood gashi nan sun zo. Kai hasali ma gwamnatin tarayya har sai da ta fito da doka na cewa a rage yawan nuna fina-finan America. Da farko abin da suka cikin America, sai daga baya suka ce foreign films, amma kuma ana nuna fina-finan India. To sai zamanto cewa idan baka kwaikwayi film din America ba, in ka kwaikwayi film din America zaka ga danniya ce daga America. To me zaka kirawo kwaikwayi film din daga India? Kaga ga shi ma ta danniya ce. To amma danniyar ba daga sama take ba, da kwajen tura a da kwajen dan uwanka baki take, dan su ma indai wani duk bakaki ake kiran su, komai kansu, komai dogon gashin su bakake ne. Saboda haka danniyar daga gurin su take. To shi yasa ya zama imperialism from below. Abinda kuma yasa ya zama danniya sosai, sai ya zama to abinda duk indiyawa suka yi a film ɗinsu, to Hausa su ma sai sun yi. A lokacin da indiyawa suka fara fina-finan su, sun yi fina-finan su ne akan kamar da na gaya maka al'adar su. Kuma har suka zo suka dinga kwaikwayon a turawa din, akwai da yawa daga cikin fina-finan su da suke nuna al'adar su. Ɗaya daga cikin fina-finan ɗinsu da yake nuna al'adar su kuma yake ya burge ba Hausawa fiye da kowane film na India, ni dai a nawa sanin, shine film da aka kira Rani Rukmati. Rani Rukmati din nan shine wanda zaka ji tsofaffi suna kiransa da Hoti Ho. Ɗaya daga cikin waƙoƙin Hoti Ho da aka yi, ba ma da yawa daga cikin waƙoƙin duk a zaune ake yin su, amma ɗaya daga cikin waƙoƙin a cikin ruwa aka yi ta. Matar da take rera waƙar a cikin ruwa take tana cikin wani kududdufi da ita da 'yan amshinta, kuma da kayanta a jikinta da zanninta da zannuwanta da komai da komai a cikin ruwa. Tana ruwa, tana waƙa, tana karkaɗa ruwan. Shi kuma mijin, namijin mai mata amshin, shi kuma ya sa kayan sarauta, dan fim ne na sarauta, ya sa kayan sarauta da kwali da baka a hannunsa da rawani a kansa da komai. Wannan sai ya sa mutane suke ganin kamar wato kwatankwacin ƙasar Hausa. Saboda ta fito daga cikin ruwan ma tana waga, yana waga, sai kunya ta kama ta, ta dinga kawar da kanta, shi kuma yana zuwa kusa da ita. To wannan alkunyar da kuma kayan da ta saka da zannuwan da ta saka da awarwaran da duk wannan abun shine yake ga muke gani kamar ai Hausawa ne. To amma daga baya sai suka daina irin wannan, da wani shahararren dan film din inda ana kiransa Amitabh Bachchan ya zo, sai duk aka daina wannan. Saboda idan kana neman mutum daya wanda ya rugusa sana'ar fina-finai a India, ya lalata ta, ya cire ta daga alƙiblar da suka ɗauka, to Amitabh Bachchan ne. Saboda duk hanyar da suka biyo da na ɗaukaka al'adunsu sai aka watsar da su, Amitabh Bachchan kawai shi Amerikanci yake. Sai aka da ya fito da wannan Amerikancin, daga baya wanda suka zo su sharu kan su ma sai suka ɗauki wannan. Su wannan Roshan wanda aka yi wani film shi Doom, ya zama to yanzu tsirara-tsirara ma suke yin fina-finan nasu. Wannan kayan da ake sakawa na ado na India da ake yi a da yanzu duk an daina. In ka gansu ba abin da ya bambanta su da 'yan America. Za ka gama an buɗe riga haka kirji, an nuna kwancin ciki haka, dan ana son a nuna ciki, a nuna sura, mace kuma ta nuna surar jikinta. To mu ma 'yan wasan kwaikwayo sai suka bi haka. Sai ya zamanto cewa a duk wani in ba a nuna mace ta riga ta sa ɗamammun kaya, ta girgiza jikinta ba, to wannan film ɗin bai ba. Kuma sai da aka wajen kusan shekara hudu ana yin irin wannan. Daga baya gwamnatin Kano ta shigo ciki ta tsawata. Bayan da ta tsawata ne kuma aka dan samu ragewar abun. Sai ya zama to yanzu ana dai rawa, ba yadda za a yi Bahaushe ya yi film bai sa rawa da waka ba, saboda shi a wurinsa rawa da waka ita ce film ɗin, ba labarin ba. to saboda haka idan aka saka rawa da wakan nan kuma dole a yi murgine murgine dole a yi jijjige da shauran su to kaga abinda inda indiyawan suka yi to mu ma sai mu to sai ya zamanto kuma mu dinnan da muke yin wannan sai ya zamanto Hausa wanda suke Cameroon suke Niger suke Ghana suke Togo suna kallon mu mu nan Kano suna ganin gashi mu ma burgewa muke kafin ka ce kobo sai su ma suka dinga kwaikwayar irin abubuwan da muke to kaga mu ma mun zama wato wata hanya ce ta danniya to wannan kurare-kuraren hanyoyin danniyar shi ake kira contraflow to makala ta yi magana ne akan yadda danniya kan danniya take tasowa kuma ake hana mutane nuna al'adunsu a fina-finansu
zamu iya cewa professor kusan yawancin nazarce-nazarcenka kafi mai da kai ko kuma kafi karkata a bangaren al'adu kuma a inda na karanci ko kuma inda na fahimci abubuwan da ka karanta kamar baka shafi nazari ko kuma karatunka a bangaren al'adu ba gashi kuma a bangaren wajen nazarce-nazarcenka ya karkata bangaren al'adu me yasa ko kuma me ya baka sha'awa kake nazari akan bangaren al'adu
to bara dan gyara wani fahimta ba nazari nake akan al'adu ba ba kuma nazari nake akan harshe ba nazari nake akan hanyoyin sadarwa da kuma yadda suka shafi jama'a saboda haka idan nayi nazari ina nazari akan WhatsApp da kuma yaran da ake amfani akan WhatsApp WhatsApp hanya ce ta sadarwa ba al'adar nake kallo ba WhatsApp din nake kallo saboda haka ba wai nazarin al'adu nake yi ba ma san da yawa daga cikin al'adun ba ni ma koyo nake to amma nazarin da nake yi shine menene dangantakar hanyoyin sadarwa da kuma yadda rayuwar jama'a take kuma babu wanda yafi kare wayannan masu hanyoyin sadarwar kamata misali duk da kwaikwayon da ake yi na fina-finan India a mai da su Hausa har yanzu ba a kai matsayin da yake zaka ji Hausawa suna ce suna son su ci abincin India ba baka ga an kai matsayin da zaka ji an ce Hausawa suna son su yi aure irin na India ba wayanda suke yin wannan ma MPM din ne kuma MPM din nan kalilan ne ba su kai rabin kaso rabi na al'umma da jama'a ba kashi daya na al'umma ba su kai rabin wannan ba saboda haka idan wani dan film ya ga cewa shi burgewa ne a wurin sa idan zai biki ya irin na India wannan shi ya so kansa amma ba za ka je bagwai kaga ana biki irin na India ba ba za ka je albasu kaga za a yi biki irin na India ba to kaga ashe abun bai shafi jama'a ba wanda ya shafa kalilan ya shafa shi yasa ba mu damu da wai ko abun ya shafi jama'a ko bai shafi jama'a ba amma hanyoyin sadarwar yadda ta zo take canja hanyoyin sadarwa ita ce muka fi damuwa da ita saboda haka abincin da mutane suke ci tufafin da suke sakawa yadda suke aure yadda suke binne mamatansu yadda suke nishadantar da kansu duk wannan abubuwa ne na al'adun su wanda yake ba abinda ya shafe mu da su ta hanyar cewa ba su ne a gaban mu ba amma da zarar misali wata hanyar sadarwa ta zo ta shafi wannan al'ada to hanyar sadarwar muke bewa misali a ce yanayin aure sai aka ce yanzu yanayin aure ya canja kuma ya canja saboda an ga cewa salon yin biki a wani film shi ake son akwai kwaya to wannan ne kaga inda mu kuma zamu zo mu haufi da kenan saboda hanyar sadarwa ce film an ga ana yin wani ba a cikin a wata al'ada a wata al'umma amma ta hanyar film so mu kuma an kwafa a nan gurin mu ma ba mu zo mu gani me yasa suka kwafa ya ake suka kwafa me suke wani dadi suke ji daga kwafar inda muka gama wannan nazarin muka samu bayanin shikenan sai mu ja baya ko su ci gaba da kwafa ko kas ci gaba da kwafa babu gurin kamar misali kamar da riga muka za ka ga manyan MP sun zo yin aure sai su fitar da wani dare na India dan su daukaka India ba yadda za a yi wani ba India ya ce zai wani dare dan Hausa wai ya ce zai sa kayan Hausawa
domin ma har ya shiga al'umma sai a ce wai za a yi Indian night
ba to kaga an fara a hankali amma bai kai matsayin da zai mamaye ba ai wannan masu yin wannan yan gayu ne yan gayu ba yan boko ba ma yan boko ba za su yi wannan ba amma yan gayu ne da yan boko da jama'ar gari duk ba za su yi wannan ba amma yan gayu ne masu son burgewa
akwai bambanci ne da yan boko da yan jama'ar gari
akwai mana dan boko ne dan takarda jama'ar gari kuma shine wanda yake mutumin da yake ya dauki kansa a cikin simple ba wani takurawa ba wani fadin rai ba komai amma yan boko ai fadin rai ne da su sun gani suke sun yi akan gani suke sun sani saboda komai a rayuwarsu suna bin shi ne bisa tsarin wani tsari na yadda suka taso ko saboda karatunsu ko kuma saboda iliminsu. Amma jama'ar gari da muke sun ba ruwanmu da wata hayaniyar jama'a, komai ka dauke shi ne bisa dogaran abin da ka riga ka gani. Ba wani fadin rai, ba wani cewa kafi kowa iyawa, ba wani abun nan. Amma shi dan boko kullun akwai wani maudu'i da yake amfani da shi na nuna cewa ya fi sani, ya fi koya. To su kuma wannan masu nishadi kuma su wannan ya su ne yan gayu, wasu wanda kuma kawai su suke zubirge, su suke shiga abu a ce ai nasu ya fi na kowa. To kaga da yan boko da jama'ar gari, har yanzu ban ga wani dan boko da za a yi daurin auren yarsa ko za a yi daurin auren sa ba ya ce wai za a yi wani Indian night. To zaka da yawa daga cikin masu yin wannan Indian night din ko Arabian night ko dai menene night night din masu nishadi ne, wanda kuma su dama rayuwarsu haka ta gada irin wannan nishadantarwa.
To Professor Abdullah Uba Adabu, gashi abubuwan da za al'umma za su amfana daga bakinka akwai yawa, domin ina jin ba mu kai kaso 1/3 ba, domin a cikin maganganun naka akwai abubuwan da ya kamata masu sauraro su sani, ga kuma lokaci yana tinkaro mu ga kai kanka kuma cikin lokaci. To amma kafin mu je ga ƙarshe, za mu so masu sauraro, saboda za ka ga mutum ha kawai yana da zuciyar ya zo ya karanta boko, idan ya shigo boko ya gama kamar yayi digiri zai so ya ci gaba ya zama doctor, zai so ya ci gaba ya kai professor, yaya me za ka iya aunawa kamar a misali idan mutum yana so ya zama professor, waɗannan matakai mutum zai biyo tun daga farkon karatun shi har ya zama professor? Saboda idan mutum an ga wannan an ce professor ne, professor ne, ya san cewa lallai ga wasu matakai da zai bi. To idan ni ma ina son bi ga wasu matakai, ya zaka iya dan yi wa sauraro bayani?
Na farko dai addu'a cewa Allah Ubangiji ya maka jagoranci akan abu, saboda idan babu jagorancin Ubangiji ba inda zaka. Sannan na biyu, kai kanka dole ka jajirce akan sanin me kake son kai, ka dole cewa wannan abun maudu'in da yake gaban ka fa shine abun da kai alƙiblar da ka fuskanta na wajen abun. Dole ka zamanto a shirye kake ka koya, dole a shirye kake ka je wani guri kai nazari, a shirye kake ka zauna ka bata dare kana karatu, kana hada wannan, kana hada wancan, kana ta koyon, kana ta koyo, abu ne wanda kake kullun. Shi yasa ba a samu da yawa, kuma da yawa in aka samu, wanda aka samu din da yawa daga cikin su, za ka ga cewa mu'amalar su da jama'a ba kakkarfa bace, saboda kullun suna cikin library ko ana cikin internet ko ana cikin wannan, ana cikin wannan nazarin. In ma ka zauna kai nazari a kanka a matsayin kai, ka ce kai ai ko ni ko gani nake da a ce na zama wannan, mu'amala ta da jama'a ta fi muhimmanci, in shiga cikin mutane, in shiga cikin jama'a ta, mu gaisa da su a zauna, ya fi muhimmanci fiye da yau kana can gobe kana can kana ta surutu kana ta magana. Amma kai kadai kake yi, kuma duk wanda kuke haduwa da su kuke wannan nazarin da su, in aka gabatar aka rabu, an rabu kenan, ba ya ƙara saduwa ba, ko waya ma ko email ba a ƙara yi wa juna, hai hai shikenan an rabu, shikenan an kammala. To saboda haka jajircewa da nacewa da cewa kai ga inda ka nufa. Amma da yawa daga cikin mutanen da suka zama professors ba su zama professors saboda wai sun ce suna son zama professors ba, ba cewa kake yi to yau zan zama professor ba, kawai kai dai kana yin aikin da kake yi ne, kana ta yi, kana ta yi har ka kai ga wannan lokacin. Wani ma mamaki zai yi ya ce a yana na zan zama abun professor, saboda haka ba wai za ka yi target, wato za ka yi manufa kuduri, ka ce to kuduri na shine zan yi dan kai kokolin iya sani na, ba wai zan zama professor ba, a zan yi iyaka kokari na akan abun da nake da shi. Ai professor din suna ta tara, kowa ma zai zama professor, dan kasuwa zai zama professor in ya zamanto cewa shi aka fi yadda da shi, baduku zai zama professor in ya zamanto cewa ya fi kowa iya yin takalmi, dan a chaba zai zama professor in ya zamanto cewa ya fi kowa bin ka'ida, haka dan a daidaita sahu zai zama professor.
Ya Allah, kwatanta professor din kenan, tun daga sha ka shiga shi dan a daidaita sahu, su wannan ya za a iya kwatantawa kamar mutumin da iya ya kware akan wani abu kenan, za a iya
cewa ya kware da gaske. Professor ba wani abu bane illa kwarewa a fannin da ka dauko wa kanka, kuma cewa kwarewan nan da kai kana yi ne fi sabilillahi, bisa dogaro ga nazarin abin da kake yi akai. Mace tana sayar da abinci misali a cikin gari, kuma ya zamanto cewa tana ta tabbatar da cewa abincin nan da take yi lafiyayye ne, muhallin da take abincin nan lafiyayye ne, masu kawo abinci da su kawo customomin su lafiyayyu ne, tana zuwa tana kiran likita ya zo ya duba lafiyarsu, tana kiran mutanen remasa su zo su duba muhallin ta, tabbatar cewa komai da tsafta. To wallahi ni a wurin wannan mata professor ce, malami ne da yake soro, yake koyawa yara, kanana suka zama manya suka zo ana karatun ilimi a gurin shi suka zo suka na kowanne daga cikin su ya je yana amfana da jama'a a gurin to wannan malamin professor ne saboda haka professor tana nufin kokoli a bisa abinda ka dora wa kanka ko mutane sun yadda ko ba su yadda ba kai kanka zaka iya ba kanka professor
aka ce akwai wata takarda da ashe an ba mutum
wannan takarda da ake baka ai takarda ce ta sanarwa kuma abinda yasa ake yin shi shi a jami'a ne kadai ake yi inda mu ma zamu dinga daukan wannan a cikin al'umman mu nayi zamu ba mutane da yawa professor shi takardar da ake bayarwa shine duk rubuce-rubucen da kai wanda shi dama malami manazarci abinda yake kenan duk rubuce-rubucen da kai shi za a dauka sai a kaiwa wani professor da yake gaba da kai sai a ce wannan mutumin muna son mu mai da shi ya zama professor kaman ka kuma yayi rubuce-rubuce a fannin ka ga rubuce-rubucen nashi muna son ka tabbatar mana da cewa wai shin abinda yayi daidai ne ko ba daidai bane an baka wata uku a wata uku din nan ka karanta ka gaya mana in kaga ya cancanta mu bashi in ka ce bai cancanta ba ba za mu bashi ba professor zai karba abu ya karanta a hankali kafin wata uku zai sanar da su kai gaskiya wannan abubuwan da ya sun burge ni saboda haka ya cancanta to sai jami'a ta zo ta rubuta maka takarda ta ce sakamakon yadda da aka yi da rubuce-rubucen da kai yanzu kai ma ka zama professor to ka kwatanta wannan da a ce misali wannan a ce Hajiya Ladidi mai tuwo misali da akwai wata hanya da za a samu duk masu dafa abinci su zo tsakanin su zo na su yarjejeniya su ce a cikin mu dinnan wace ce ta fi iya dafa abinci sai a ce ai wance ce to a lokacin aka ce wance ce ta zama professor saboda ka professor yana nufin kokoli a sana'arka ba wai lalle a jami'a ba a duk abin da kake da shi kokoli da kuma yadda ga abokanka abokan sana'arka su yadda cewa eh lalle lalle ka riga ka cancanci ka dara su
me yasa akan dade ba sabu professor ba
saboda ai sai kai nazarin duniya ta san da abin da kake yi sannan a dauka akai wani guri idan baka yi ba ba za a sani ba idan ita mai dafa abincin nan bata zauna ta yi abincin nan mai kyau ba duniya ba za ta san tana yi mai kyau ba sai ta yi ne sai ka ji an ce da kai wallahi ta diggarin nan inda kana neman miyan taushe wajen Hajiya Ladidi ita ce tafi kowa iyawa ko a ce diggarin nan inda kana neman ganda wanda ita ce tafi iyawa to irin wannan ai shine daidai da makalar da zaka je wani guri ka gabatar ka je ka gabatar da sakamakon bincikenka a can ka gabatar da sakamakon bincikenka a can har inda kake sai ce kai wannan abun naka fa yayi yawa yanzu ka je ka tattaro duk rubuce-rubucen ka ka kawo mana mu je mu dora shi akan ma'auni na professor shi sai a baka to inda mu muka bambanta anan mu muna da hanyar da za a je a tattaro abun da kai amma jama'ar gari ba su da shi to shine nake cewa kamata a ce akwai wata hanya mu ma a ko a unguwa ne ko a karamar hukuma ne ko daga ofishin dagaci ne ko daga ofishin hakimi ne da za a ce a sana'a kaza a unguwa kaza waye yafi kowa kwarewa to sai a bashi in ma ba za ka kira shi professor ba to sai ka bashi goni ko ka ce gangaren ne dan abun nan karatun mu na ilimi na Muhammadiyya ai muna da wannan ka ce mutum gangaren ne ko tangogo ne kaga professor ne kenan kuma mallan hallin rubinji Allah ya ci kansa shi ya rubuta wani littafi wani ibada da hukunci din nan kusan wanda duk ya wuce shekara 40 ya karanta shi a secondary ban sani ko har yanzu ana karanta shi amma an karanta shi a secondary in ana karanta Islamic studies to tattaro duk rubuce-rubucen da yayi na Arabci aka tattaro a jami'ar Dan Fodio aka tura professor shi a duniya aka ce wai shin wanda ya wannan rubutun zai iya zama professor suka ce kware da gaske aka bashi professor ba tare da duk yana da wannan hayoyin digirin da muke da su ba saboda kawai ya riga yayi abin da ya amfana al'umma saboda aka professor mutum ne wanda yayi bincike yayi nazari yayi abin da ya amfani al'umma shi yasa nace da kai idan ka samu dan ateji ta taho ya nuna cewa kwararre ne shi akan abin da yake yi kamata ya ce kungiya ta zauna ta bashi wani ko ba ta kira shi professor ba ta iya bashi wani abin da za a ce yayi daidai da professor saboda professor yana nufin wanda ya kware akan abin da yake
to yanzu lokaci ya cin karo koya zaka iya kwatanta yanda manazarta suke yin bincike a yanzu da kwanakin baya abin yana karuwa kwararwa yake
a karuwa yake abin da yasa saboda yanzu an samu hanyoyi bincike da dama mu da su magana ta gaskiya wannan internet din da ta zo ba karamin taimako tai mana ba saboda ta hanyar internet zaka iya sani ma kai tsaye binciken da kake son kai ko wani yayi ko bai yi ba kuma in kaga wani yayi yadda suka tsara abun zaka iya rubutawa wanda yayi din ka ce da shi sunana kaza ina son yin bincike a wani bangare sai naga kai irin wannan ko da Allah zaka dan bani haske akan kai abun da kai zaka yi mamaki irin yadda za su dinga turo maka makaloli da littattafai ma su ce da kai ai ga abun da muka yi to kai kuma kaga idan kaga wannan sai ka dan kauce ko kuma ka dan gyara kai abun yadda yake ba za ka maimaita abun da wani yayi ba kuma dama ba a san a ta maimaita abu daya so ake a ci gaba a dora akan abun da wani yayi saboda haka a da duk ba mu da wannan sai ka je library sai ka janyo littafi sai an so littafi sai a wajen mutashi da ba littafin bai zo ba in ma ya zo a sace shi ya bata ko kuma an je an aje shi a library wani ya sace shi amma yanzu da internet da kake da shi akwai gurare da yawa da zaka je ka samu materials ko abubuwa da yawa wanda za su taimaka mana so gaskiya yanzu lamarin binciken ya karu amma akwai matsala dalibai da yawa yanzu ka ba su assignment maimakon su je library su yi binciken ko ma in je internet din su karanta abin su kokari su fahimci abin su rubuta shi a kalmomin su a kawai sai su dinga ya datsowa suna mannawa wato cut and paste saboda kada ka ba yaro assignment ko project yayi maimakon ya zauna ya fahimci abin kuma ya je internet din ya sarrafa shi a nasa yaran a nasa lafazin a sai kawai kaga ya riga ya dauka ya kofo shi yadda yake a internet din ya wanko shi ya zo ya kawo maka to kai kuma idan kana karantawa dole akwai inda shi ya rubuta wani abu nasa ne rubutunsa ne tunaninsa ne to anan zaka ga gargada zaka ga abun turancin bai dahu ba ko kadan danye ne shatar kana kuma tafiya sai ka zo kaga hadu da wani girkaccen turanci ya sha man shanu ya sha kori ya hadu ya akai haka can ruwa kuma nan ya hadu to ashe ya yanko ne daga internet ya zo ya lika ya baka to shi yasa wannan yana bata mana rai kwarai da gaske saboda maimakon su zauna ka karanta abinda ka karanta a internet din sai kai tunani sai ka sarrafa shi a naka kalmar a naka lafazin ta yadda zaka nuna fahimta kana abin a mutum ko sai je yako na wani bature sai zo ya lika sai zo ya kawo shi ai gashi ya riga ya gama kuma ba wai undergraduate har postgraduate ma wato manyan daliban duk suna yin haka to wannan shine
ko shi isa suke cewa ana rike su a makaranta ba a sakin su da wai
ana mi
ana rike su kamar idan sun zo yin project ko wani abu sai su dinga kukan cewa ana rike musu daga da ba a sakin su
wanda kaga an rike shi a jami'a shi ya rike kansa ai ba yadda za a yi kai project ɗinka ko kai aikin ka kaga wa malami ba zai duba maka akan lokaci ba saboda akwai tsararren lokaci na yin komai da komai jami'a tana fito da abin da ake cewa wato jadawali na ranar da za a yi komai da komai kuma dole ka tabbatar cewa ka hada abin nan ka riga kai to mutum ya riga ya tafi ya ce da kai wallahi shi bai gama abin nan ba saboda ya shiga yau to ya zaka yi masa kai ma a cikin yau din kake to amma da yawa zaka ji dalibi ya ce da kai wallahi mallam ai mun afuwa na da nan fara to kuma ka gane computer ta menene ta lalace ko kuma naje internet da nake amfani da shi ya dai wani dai excuse wanda kuma shi ya janyo kansa amma mutum da ya zauna aikinsa dan me zaka rike shi
a ƙarshe wata shawara zaka bawa musamman professorshi ko akwai haska wani haske da kake so ka ba su a wajen abubuwan da ya kamata su mai da kai kafin makarkare shi
akwai ko professor ne kai a tsangaya ko professor ne kai a jami'a shine dole ka samu na ƙasa ka cigo ka dago su shi ake kira mentor dole ka samu matasa wanda suke a wannan layin da kake kai kokari kai ka zama ka iyayantar da su wato ka zama iyayen su ka dinga yi musu tatata kana rirrike hannun su kana nuna musu dabarun da kai ka samu haka zo nan gurin dan su ma su biyo ka kar ka je wuri ka zama gwani ka tsaya cak ka ce ai ba wanda zai zo wurin ka wannan ba daidai bane kuma da yawan mu muna yin haka kaga ba wanda yake nufo inda kake ba da al'umman ba za su ci gaba ba idan ba an samu waɗanda suke gwanaye ne a koma menene suna dauko na baya da su wanda ba gwanaye din ba suna nuna musu hanya suna rirrike hannunsu suna kokkoya musu yadda abin yake har su ma su zo inda suke to kaga wani suna ganin cewa ba sa son wani ya zo kusa da su wannan kuma ba daidai bane ai so kake wani ya zo kusa da kai sai ka ce to tunda kika zo kusa da ni wai ga bayan ka kai ma ka dauko wani ya zo nan dan mu karu saboda idan da yawa muka zo inda nake rayuwar al'umma za ta samu ci gaba
a ƙarshe me zaka ce
ai to ai abinda zan ce kenan a ƙarshe cewa kamata yi mu dinga mentoring a duk sana'ar da kake yi wanda kana ganin ana ganin an yadda kai ne wato kokoli akan wannan sana'a to ka dinga mentoring din mutane ka dinga samun wayansu yara ba wai lalle ƴan uwanka ba amma yara na unguwa wanda zaka dinga koya musu wannan abin in professor ne kai a jami'a to ka samu graduate assistant ka dinga koya musu in a daidai sau kake koyo kake yi kuma ka iya kana bin ka'idoji ka danyo wanda suke farkon shigowa ne ka nuna musu hanyoyi kuma dai me kake yi ya zaman to cewa kana da wani wanda zaka dinga mentoring din shi kana zaman to kamar kai ne wansa kai ne mai masa jagora ka haka kai shi ga izo inda kake dan shi ma ya dada amfanar jama'a
to professor ai sallama ga masu sauraro
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'a burin matasa mu ba ma buji jami'a ba ci gaba ne ba kankani ba ali mai kyau shi za mu dauka halimar kyau ba ma rike ba zan tawo gun malima hakuri za ku gyara muke yi jami'a wasu maliman ma san kai suke yi jami'a wasu zantukan ma ba da fadi kara nake yi jami'a da yawa mutane sun sani shaida suke yi jami'a in an kiyaye can fitu ba a rike ba jami'a burin matasa
sauraro Farfesa Abdalla Uba da muke nan malami a Jami'ar Bayero dake nan jihar Kano kuma a tsangayar nazarin aikin jarida dake Jami'ar Bayero Kano ko kuma ince Department of Mass Communication inda kuma kun ji irin shawarwarin da ya bawa professors a takaice da ma waɗanda suke son zama professors da ma yanda manufar professors din take a takaice sai in ce ba dan mun gama ba sai dai lokaci ya riga yayi halin shi kuma da fatan an ji dadin yadda muka tattauna da waɗannan professors